barkamu da saduwa a wannan yammaci na Juma'a wanda ya dace da 4 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2023 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 8 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 34 cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam, haka ne ko, fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Amma za mu sake maimaita ta saboda dangantakar zance da ke tsakaninta da ayoyin da ke bayanta. Mai Allah,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Ubangiji ce wa idh qulna lil mala'ika, tunda lokacin da muka ce da mala'iku usjudu li adam, ku yi sujada ga annabi Adam alaihi salam, fasajadu gaba ɗaya mala'iku sai suka yi sujada, illa iblis sai iblis ne kadai bai yi ba, aba shi ya ƙi yin sujada, wastakbara ya yi girman kai, wa kana min al-kafirin ya kasance cikin kafirai. Lafazin kana waɗansu malamai sun fassara shi da sara, bi ma'ana sara min al-kafirin, wato sai ya zama cikin kafirai. Idan aka ce ya zama kafiri, wato ya nuna da ba kafirin bane ba ke, shine abin da suke fassara shi haka, daidai da fadin Allah ta'ala, fasahama fa kana min al-mudhadhin فالتقمه الحوت وهو مليم. كان من المدحضين يعني صار من المدحضين. وإن سمع لم يتكت لفظا كان هنا نن أمت أينسا معنى كان من الكافرين في علم الله تعالى. وبنجد تعالى داما تنيا قبات سكين علم ونسا ينادى سن سوى إبليس كافرين. كودا أفركم الأمر إنسا أنقا أكوي صلاحا أما أكرشي جايت بيزم ويابينا جمتاني أبن نن ليبينا جمتاني wannan abin ne sananne a wurin Allah tun kafin bayyanarsa. Ina fatan kun fahimta. To malamai suna tattaunawa a nan gurin dangane da shi Iblis a cikin wata zurriya yake, yana cikin mala'iku ne ko kuma wata halitta ce da ba mala'ika ba? Hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cikin hadisi cewa khuliqatil mala'ikatu min nur, mala'iku han halitta su daga cikin haske, daga haske aka halitta mala'iku, shine sinadarin halittar. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, aljanu ko an halitta su daga wuta. Sai ce wa khuliqa adamu mimma wusifa lahu, amma annabi Adam an halitta shi daga abinda aka riga aka siffanta mu, wato abinda Allah ya bada labari cikin Alqur'ani cewa ya halitta shi ne daga ƙasa. An gane ko, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin, wato aslin halitta kenan ta annabi Adam alaihi salam. To kasancewar haka shi yasa sai malamai suke tattaunawa, shin Iblis yana cikin mala'iku ne? Don gashi annan an ce qulna lil mala'ika usjudu li Adam fasajadu illa Iblis, sai aka yi istithna Iblis daga cikin mala'iku, sai zanto shine al-mustathna, mala'iku kuma al-mustathna minhu. To wannan sai ta sa waɗansu malamai suke lissafa shi cikin aljanu, cikin mala'iku, cewa shi ma dai mala'ika ne. An fahimta ko? Waɗansu malamai suka ce a ba mala'ika bane ba, shi aljani ne, saboda suratul kafi ta bada bayani, fasajadu illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi afatattakhidhu lahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Al-Imam Ibn al-Qayyim yake cewa duka maganganun guda biyu ba sa cin karo da juna. Waɗanda suka ce yana cikin mala'iku, sifarsa suka kalla, huwa min al-mala'ikati bi suratihi. Waɗanda suka ce yana cikin aljanu, sinadarin halittarsa suka kalla, huwa min al-jinni bi maddatihi wa asli khilqatihi. An gane ko? Asalin sinadarin halittarsa daga abinda aka halicci aljanu aka halicce shi. Asalin surarsa ko sifar jikinsa da gangan jikinsa irin na mala'ika ne. Saboda ba juna, inji Ibn al-Qayyim, idan an haɗa maganganun guda biyu, wannan malaman can ɓangaren suka kalla, wannan malaman can ɓangaren suka kalla. Ina fata an fahimta. Illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin, wato sai girman kai bai sujada ba, dan haka ya kasance daga cikin kafirai. Allah ce
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ
Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim daga Abu Huraira Allah shi kare yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce khalaqallahu adama wa tuluhu 60 zira'an ubangiji ta'ala ya halitta annabi adam yana dogo mai tsawon zira'i 60 thumma qala sannan ya ce dashi izhab fa sallim ala ulaika al mala'ikati tafi ga wani adadi na mala'iku can ka je kai musu sallama fastami' ma yuhayyunaka ka saurari wata irin gaisuwa za su yi maka wannan abin da za su gaishe ka da shi tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika shine abin da za ku riga gaisar da juna kai da zurriyyarka fa qala sai annabi adam ya tafi ce assalamu alaikum yace da mala'iku kenan assalamu alaikum fa qalu sai mala'iku suka ce assalamu alayka wa rahmatullahi manzo Allah ce fa zaduhu wa rahmatullahi sai suka ƙara masa kalmar wa rahmatullahi fa kullu man yadkhulu aljanna ala surati adam manzo Allah ce duk wanda zai shiga aljanna to zai shiga ne a siffar da aka halicci annabi adam akai tsawon su zira'i 60 falam yazal alkhalqu yanqus hatta alan amma tun daga kan annabi adam zuwa yau halitta kuma ake rage ta ake rage tsawon ta har ya zuwa yau ma'ana mu dinnan yanzu idan an kwatanta da wani karni da suka wuce baya sun fi mu girman jiki ko tsawo wanda za su zo nan gaba mu kuma mun fi su har za a je kuma a samu waɗansu nan gaba su kuma can suna ƙasa ka wannan hadisi haka nuna cikin sahih Bukhari da Muslim babban abin da wannan ke nuna mana wato alaka tsakanin wannan hadisi da fadin Allah ta'ala wa qul la ya adam muka ce ya annabi adam uskun anta wa zawjuka aljanna an ce masa ya shiga aljanna daidai lokacin yana mai tsawon zira'i 60 kamar haka mu kuma insha Allah za a ce mu shiga aljanna mana mai tsawon zira'i 60 ya adam ya kai adam uskun anta wa zawjuka aljanna je ka zauna cikin aljanna kai da matarka wa kula minha kuci daga cikin al'amuran da ke cikinta na dukkan dangin abinci ko abin sha ko abin marmari ragadan yalwatacce wanda babu kunci a tattare da shi haitu shi ituma irin yadda dukkan ga dama wala taqraba hadhihi shajara amma kar ku kusaci wannan itaciyar hadhihi shajara sai aka nuna wata itaciya to wajen tantance wata itaciya ce wannan malamai suka yi maganganu har guda shida kowace magana cikin guda shidin nan ba wanda take da nassin da yake karfafa ta ba abin da ya inganta cikin alqur'ani babu abin da ya inganta na hadisin manzon Allah da ya bayyana sunan wannan itaciyar cewa inabi ne cewa goruba ce cewa dabino ne cewa kanya ce dinya ce babu wani abin da ya bayyana ta dan haka duk wani suna da za a bayyana wannan itaciya ya zanto rajman bil ghaib ne lalibe da cikin duhu ba nassi ne tabbatar da shi ba inda Allah ya so mu san wace irin itaciya ce da ya bayyana mana ita wala taqrabu hadhihi shajara karku kusantu wannan bishiya fa takuna min adh-dhalimin sai ku kasance cikin azzalumai ku biyu kai da matar ka sallace mu
ba'an lahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
فأذلهم الشيطان سيشيطان يكرك تدسو ko ya gusar da su an ha ga barin aljanna fa akhrajahuma mimma kana fi ya fitar da su daga abin da suka kasance a cikin sa na ni'ima da amfanuwa da abin da ke cikin aljanna wa qulna Allah ya ce muka ce ihbitu to ku sauka da kai annabi adam da matarka da kuma iblis din ko kuma kai annabi adam da matarka da zurriyar da za ku haifa nan baya ku sauka daga cikin aljanna din ba'dukum li ba'din adu sashin ku zai zanto abin abokin adawa ga sashi walakum fil ardi mustaqarrun kuna da dan wani wurin zama matabbaci a cikin ƙasa wa mata'un da kuma dan jin dadi cikin kasa din ilahiyin zuwa wani lokaci kayyadajje shine ajalin da aka yanke wa kowanne shekarun da zai yi da watannin da zai akai. An fahimta ku? Wato Iblis zai fitar da su. To wata hanya Iblis zai fitar da su, hanya ce ta yaudara, hanya ta abin nan ta gururi kamar yadda suratul A'raf ta bada labari domin har nan tsaye musu. Wa qasama huma inni lakuma lamina nasihiyin. A cikin nan gurin Ibn al-Qayyim ke cewa ya karfafa musu zance har da nau'in karfafa zance guda biyar. Na farko al-qasam rantsuwa, wa qasama huma. Na biyu inna, wanda ya bude jumla din da ita. Na uku kasancewar jumla din jumla ce ismiya, inni lakuma lamina nasihiyin. Na hudu wajen annasihiyin sai ya kawo ismul fa'il a madadin ya kawo fi'ili, wanda ismul fa'il ya fi nuna luzumi saboda fi'ili. Da kace qama, da kace qa'imun, gara kace qa'imun ya fi cikakken ma'ana sama da kace qama. Wato akwai miji tsakanin qama zaidun da zaidun qa'imun kenan. Wato sannan kuma abu na hudu kenan ko na biyar, da sai ya aka gabatar da aljar wal majrur wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, amadadin laminan nasihin lakuma. Sannan kuma wani qarin abin da din aka shigar da lam ta taukidi a cikin khabar din zancan laminan nasihin. To kaga anan gurin ka samu mutum a cikin aljanna ya maka irin wannan rantsuwar, kana da hujjar da zaka kare tashi a cikin aljanna fa ka gan shi, ba ka da hujjar da zaka kare tashi. Saboda haka abin da yau da annabi Adam da shike shi bai tsammanin a wannan lokacin ba ta samu wani mutum banza ba, bai ta tsammanin wani zai rantsu da Allah kan kariya ba. Sannan kuma Ibn Taymiyyah ya sake bashi wata mafita, yace wato muqarana yayi tsakanin maslaha da mafsada. Lalle akwai mafsada cikin saba umarnin Ubangiji da yace la taqrabu hadhihi shajara, amma kuma akwai maslaha a cikin cin wannan itaciyar in an ba abin da Iblis zai faɗa masa, da yace hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kana so in nuna maka wata itaciya ta dawwama wanda duk wanda yace zai zama dawwamin ba mutuwa, wa mulkin la yabla, da wani mulki zama na dindindin. To kaga anan gurin ga mafsada shine saba umarnin Allah, nan ga maslaha shine khuludi cikin ni'imar Ubangiji, sai ringayar da bangaren maslaha ala al-mafsada. Wa qasamahuma inni lakum wa lamin nasir, Allah ce fadallahuma bi gurur, sai rute su da dadin zance su. Karshe sai suka ce itaciyar su biyu da annabi Adam da matarsa Hawwa. Fa kalamin hafa badadnahuma sawatuhuma wa tafika yasfani alayhima min waratil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa qul lakuma inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin. Ubangiji ta'ala ya fadakar da shi, ba na hana kucin wannan bishiya ba, kai da matarka ba na ce kar ku yi kaza, ba na ce kar ku yi kaza ba. To sa'ilin nan kuma sai ya sake dawowa cikin halin da ya samu cikin nadama, wato na abin da ya faru gare shi. To daga lokacin sai suka rinka roƙon Ubangiji, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Ubangiji, mun zalunci kawunan mu, idan baka gafarta mana ba, in baka jikan mu da rahama gare mu ba, to lalle za mu kasance cikin wato tababbu. Shine nan Allah ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Annabi Adam sai ya karbo dinsu kalmomi daga wurin Ubangijinsa wanda ya amfani da su wajen istighfari. Fataba alayhi, wato sai Allah ya karbi tubansa, innahu huwat tawwabur rahim, lalle shi Allah mai karban tuba ne. Wannan kalmomi da ya karba su ne can da muka karanto na cikin suratul A'raf, qala rabbana ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. To abin tambaya nan gurin, annabi Adam da matar aka hana cin wannan bishiya, aka ce wala taqraba, kaga alifu tasniya. Kuma su biyu sai din yaudara har suka ce wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Kuma su biyun suka ce falamma zaqa ash-shajarata بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. معنى كذا دو ألف التسنية تامي كما سوف يسكي استغفاري، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amma tare da haka sai Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi, ba kawo maganar Hawwa ba, bace fa talqa adam wa hawa min rabbihima kalimatin fataba alaihima sabin ba ya fada haka ma'ana an karbi tuban shi kenan ita ba ta tuban ta ba to shine malamai suka bada ansar cewa dukkan su an karbi tuban su amma anan gurin karshen kissar anan ya dace da mabudin kissar cikin mabudin kissar abinda Allah ya ce wa qulna ya adamu kaga shi kada ka kira uskun anta sannan aka ce wa zawjuka aljanna tana biye da shi kenan to san gurin ma fa talqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi nan ma tana biye da shi kenan ko ba a faɗa tana biye da shi ko ba a faɗa ina fata an fahimta to kuma akwai wani abin tambaya karkashin ayar an ce da shi shiga cikin aljanna yace daga duk abin da ke ciki shi da matarsa in banda ita ce guda daya karshe shi dan yazo ya fitar da su fa zallahuma shaytanu fa akhrajahuma mimma kana fi har Allah ce ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin an gane ku zai sake mai ta kalmar ihbitu ba dan fadi sannan sai ku fadi iskalin Allah ce qul nahbitu
minna jami'a fa imma ya'tiyannakum min هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
قل نهبطوا من هدمي أمك تيكو سوككو دوكا قبات ينكو سينا مالبين سكتي إهبطوا متون أكزوا أبن دي سمكنا يا سبي أنبا آدم دحوا دكما إبليس ودن سكما سكتي لفظن دأ أنبا آدم دحوا وأكي amma an ce ihbitu dan girmama su sai aka ba su lamirin jam'i bayan ko su biyu ne wadanda suka ce a ana kaddara abinda za su samu na zurriya a ban kasa bayan sun sauka da haka aka ce ihbitu minha ku sauka daga cikin aljanna jami'an gaba ɗayan ku fa imma ya'tiyannakum minni huda idan shari'a ta zo muku daga gare ni faman tabi'a hudaya to dukkan wanda ya bi shari'a ta fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu jin tsoro tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أما وقت أن كافر تيكم سوى قرية آيو يمو أولئك أصحاب النار إلهم وقت أن ننسوني ما أبو تاوتا هم فيها خالدون سنة ما سدى وما أتشك انت الله يسلم تو أنا أبين دنيك سوى كاوشيني مغنر الجنة دافتة النبا آدم يشدك كما قال في أكتي يفتدقتك وتى الجنة تيوانا شيء تسجي الجنة نند أكي الكوال انت قمم مني تيوى دكم واني أكي نقر زيسك مثل الجنة التي وعد المتقون ita ce wannan aljannar ko kuma dai wata aljanna ce daban wadda ba wadda aka alƙawarin ta ga masu takawa ba anan sai malamai suka maganganu guda biyu wadansu malamai suka ce kai wannan aljannar ta duniya ce domin aljannar lahira idan an shiga ba a fita la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin in an shiga ba a fita yaya za a yi kuma annabi adam ya shiga ya fita wannan ya nuna ba ita ce ta lahira din sannan aljannar lahira sai an yi aiki da ibada a shiga bayan mutane sun shiga za a ce za an bi makanu ya malulu sai ku annabi adam bai riga ya aikin kuma bai an shigar da shi ciki lalle yana da ba aljannar gidan lahira ba ce sannan kaza suka yi kirgo abubuwa da dama na iskalat suka ce sannan aljannan nan ta gidan ta lahira wadda aka yi alkawarin ta ga mummunai a sama take ba a ƙasa take ba mun ko gani ta karkashin nassi an halicci annabi adam daga cikin ƙasa hadisi ma ya tabbata cikin at-tabaqat na ibn sa'ad cewa ma daga dukkan nau'ikan ƙasa ne aka halitta annabi adam yankin da yake fari da yankin da yake baki yankin da yake mai karfi shi yasa ƴaƴansa ma suka zama haka wani fari wani baki wani ja wani wankan tarwada wani jarumi wani rago in ka ga rago wato wanda aka halitta daga sahara ke mai karfi dusa ke ko haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce ma'ana yadda ɗabi'ar ƙasa take haka ɗabi'ar ɗan adam ɗin da ke kanta suke suka ce to ya tabbata abinda aka halicci annabi adam kenan daga cikin ƙasa ba mu ga wani nassi ba da ya ce an ɗauke shi daga ƙasa an kai shi sama in ko da har an ɗauke shi daga ƙasa an kai shi sama cikin aljannar sama to da wannan yana cikin babbar ni'imar da ya kamata a ambace ta cikin jerin ni'imomin da Allah ya masa wannan shine hujjar su da waɗansu dalilai masu yawa da suke kawowa, waɗansu malaman suka ce a gaskiya aljanna da aka shigar da shi ita ce waccan aljanna, maganar ku cewa wato ainihin wai bai yi aiki ba an shigar da ita, Allah maɗaukakin sarki ba fa'alul lima yuridu ba zai shigar da wanda bai aiki ba, ya ga dama ya ga dama ya shigar da shi. To ko me yake za ku zo ku ce haka, amma kun ce ya laifi Allah ce fatalqa da bi rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim, ma'ana dai zai iya shiga cikin ta koda bai yi aiki ba. A takaice da maganganu ne masu tsarin yawa, Ibn al-Qayyim ya tattara waɗannan maganganu guda biyu tare da dalilan su cikin littafin Miftahu Dar as-Sa'ada da kuma littafin Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah. To amma da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shi dai a iyakacin sanin sa bai san wani magabaci ba cikin salaf ahlus sunnati wal jama'a da yake inkarin cewa ba aljannar nan ta sama wadda aka tana da mamunai ce aka shiga da Annabi Adam. Yace duk wanda ka ce wata aljanna ce a ƙasa ko a India ko a Damascus ko a ina ne wata aljannar duniya ce mulhidi ne. Sheikh al-Islam ya tausa sanci akan wannan kwarai da gaske, amma ba haka ba ko magabata waɗansu daga cikin su kai maganar, sai dai makura a ce wacce maganar ta fi wannan ta. Duk dai wanda yake so ya more ya ga dalilan bangalori guda biyu ya koma waɗansu littattafai da na ambata, Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah ko kuma Miftahu Dar as-Sa'ada. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. للي دكم وطن نسوى كافر تسوى قريت آيو يمو إذن وطن نسوى ما أبو تاوتا ثم سنة ما سدى وما أشكنت الله سليم.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
يا بني إسرائيل يا قوم بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم kutuna ni'imata waɗanda na nutar da ita a kanku. Wa aufu bi ahadi kuma ku cika alkawalina, aufu bi ahadikum ni ba zan cika muku alkawalina, ku cika alkawalin da kuka yi min ni kuma zan cika muku alkawalinku da na yi muku. Wa iyaya ya zuwa gare ni kadai, farhabu ni ku ji tsorona, kar ku ji tsoron wani tare da ni. Wato kira ne zuwa ga zurriyar gidan Yaqub su tuna ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya musu, ni'imomin da Allah ya musu ko suna da yawa, kamar yadda bayanin waɗansu daga cikinsu zai zo nan gaba a cikin wannan sura, waɗansu kuma cikin suratul ma'ida, waɗansu kuma cikin waɗansu surorin daban kamar suratul a'raf da sauransu. Ubangiji ta'ala ya sa girgije ya yi musu inuwa, Ubangiji ta'ala ya bubbugar musu da ruwa daga cikin dutse, Ubangiji ta'ala ya tsirar da su daga sirrin fir'auna da makircin da fir'auna ya kulla musu, ya yi musu kaza ya yi musu kaza, wannan dukkan su ni'ima ce. Kuma sannan Allah ya zabi annaba da yawa daga cikinsu, iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin, wannan duk ni'ima ce da Allah ya musu. Sai Allah yake so su tuna wannan ni'imar dan su gode mishi, gode mishi kuma shine su bauta masa shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba, sun yi godiya kenan bisa ga wannan ni'imar da ya musu. Shine uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, anan guna aka ce bambanci kenan tsakanin al'ummar da suka wuce baya da al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su an ce su tuna ni'imar Allah don hakan ya jagorance su wajen bautawa ma Allah din. Mu kuma sai Allah ce fazkuruni azkurkum, bai ku tana ni'ima ta ba ku tana ni kai tsaye. Waskuruni wala takfurun, wato kaga wannan nan nuna falalar al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan al'ummomin da suka wuce baya. Uzkuruni ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin, kuma lalle ni wa aufu bi ahdi kai wa aufu bi ahdi aufu bi ahdikum, ku cika alkawalina ni kuma in cika muku nawa. Menene alkawalin da Allah ya musu? Shine abin da ya faɗa cikin suratul Ma'ida, la in aqamtum as-salata wa ataytum az-zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqrartum Allaha qardan hasana, ba shine alkawalin ba? Tsayar da sallah, bayar da zakka, imani da Allah, taimako da imani da manzannin Allah, karfafa su har su isar da saƙon da Allah ya turo su da shi, sannan kuma baiwa Allah kyakkyawan rance shine sadaka, ciyarwa, taimaka ma gajiyayyu, abinda Allah ce shikenan. In har sun yi wannan, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Shine awfu bi ahdi ummu bi ahdikum wa iyyaka farhabun wa aminu bima anzaltu, ku imani da abinda na saukar cikin littafina, musaddiqan lima ma'akum, wanda yake gaskata abinda yake tare da ku. Alqur'ani bai sukaro da abinda kuka zo da shi ba, a'a ya karfafa abinda kuka zo da shi ne, abinda yake tare da ku na littafin da ke hannunku. Wala takunu awwala kafirin bih, kada ku kasance farkon wanda zai kafirce wa alqur'ani. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, sannan kada ku musanya ayoyina da wani dan kankanin farashi na gidan duniya da za ku samu. Ma'ana kada ku boye wani hukunci da na saukar dan wani abu da za a baku na rayuwar duniya, wani kuɗi da mai kuɗi zai baku, wani kuɗi da mai mulki zai baku, wata kwangila da mai mulki zai baka, wani kuɗi da attajiri zai baka, ya sa ka ɓoye gaskiya. Shine wala tastaru bi ayati thamanan qalila, ko kuma kai mai mulki kada ka canja ayoyin Allah na cewa ka yi adalci cikin mulkinka da wani ɗan farashi ƙanƙani na wani cin hanci da wani azzalumi zai baka. Ka san ga yadda ya kamata ka yi hukunci bisa ga gaskiya, amma sai ka ɓoye wannan hukuncin na gaskiya dan ɗan wani abin da za ka samu na gidan duniya wanda bai taka kara ba, ballan tana ya karya shi. Duk wanda ya shafi kowa, ta shafi malamai, ta shafi masu mulki, ba yi malamai kaɗai ta shafa ba. Duk da cewa faɗin ayar malamai na fitar da waɗansu matsaloli a ƙarƙashi, kamar na cewa shin ya halatta mai karantar da addini ya karɓi kuɗi? Malami ne ke karantar da alƙur'ani a makaranta, ko yake karantar da arba'in hadisi, ko yake karantar da fiqh, ya halatta a bashi albashi ya karɓa? Qur'ani ne ke karantarwa da hadisi, da Allah kuma ya ce wala tastaru bi ayati, wannan aya ba ta hau kanshi ba? Ya halatta mai makarantar Allah ya karɓi kuɗin Laraba? Mai makarantar Islamiyya? Allah ce wala tastaru bi ayati thamanan qalila, kar ku musanya ayoyina da wani ƙanƙanin farashi. Ayoyina sun fi ƙanƙanin farashin da za a ba ku, menene albashi mai alawansa? To sai malamai suka maganganu guda biyu, waɗansu malamai suka ce bai halatta a karɓa ba, an gane ko? Daga cikinsu akwai Abu Hanifa. Waɗansu malamai suka ce ya halatta a karɓa, daga cikinsu akwai al'immatu thalatha, da Malik, al'imam Malik ibn Anas, da imam Shafi'i, da imam Ahmad ibn Hanbal, imam Ahlus Sunna wal Jama'a. Ko wanda yana da dalilansu, dalilan Abu Hanifa, wani sahabi ya karantar da wani cikin Ahlus Suffa. Ahlus Suffa mutanen da suka yi hijira suka zo Madina da wurin manzon Allah, ba su da wurin kwana, suka dauka kwana a wata bukka dake kusa da masallaci. To ya koyar da shi Al-Qur'ani, sai wannan mutumin ya bashi baka irin na harbi. A madadin koyar da shi ne, sai ya je tambaye manzon Allah cewa ya halatta in karba, gashi na koyar da shi da Qur'ani ya bani kaza, ya halatta in karba? Sai manzon Allah ce idan kana so a yi maka abin wuya da shi, a ɗaure ka da shi, a jefa ka cikin mutarar tashin kiyama ka karɓa. In ko ba ka so, to kar ka karɓa. To wannan ita ce hujja Abu Hanifa da wanda suka tafi akan wannan mazhabi. Amma malaman da suka ce ya halatta, suka ce ai su ma suna da hadisi, inna ahqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah.
Allah
manzo Allah ya ce ai mafi girman abin da za ku iya karban lada a kai yayin da ku karanta da mutum shine littafin Allah. Indai kan wani abu ma ya kai lada karban lada, littafin Allah ma lada karban. Amma dai tafsilin mas'alar maganar ta walawala shine, idan ya kasance wajibi ne akan ka karanta suwa, sai ka ce ba za ka karantar ba har sai an baka kuɗi, to wannan ya zama haram. Amma idan bai wajaba akan ka karanta ba, to ya halatta ka karbi kuɗi wajen karanta suwa. Yaushe yake zama wajibi akan ka karanta suwa? Mu ɗauka kai ɗaya ne a gari ka iya fatiha, a garin da ba wanda ya iya fatiha sai kai, kuma sun musulunta suna neman wa zai koya musu fatiha su yi sallah, sai ka ce sai an sa maka albashi. To ne idan ka karɓa ka ci haram. Amma banda kai akwai waɗansu duk za su iya karantarwa, wane na yi, wane ma na yi, wane ma na yi, ga masu yi nan kyauta kai kuma naka, sai ka ce a'a ni in zan yi karantarwa to za ku hana ni zuwa kasuwa, sanadiyar haka sai ku samu albashi. Wannan ya halatta ka karɓi albashi, ba wanda ya hana ta cikin musulunci. Ina fata an fahimta. Malaman da suke wannan bayani har suke cewa kuɗin da ka karɓa ba na karantar da Alƙur'ani ba ne, na lokacin ka ne, awanninka da aka kwace ma, wanda da ka je gona za ka yi noma da su, da ka je aikin kamfani za ka yi laburanci, da ka je kasuwa za ka koda da kone, sai aka ɗauke wannan awannin tun daga takwas na safe har zuwa karfe biyu na azahar. To kudin wannan awannin ne aka biya, amma kudin karantar da Qur'ani wai sai biya ka, babu shi a yanzu. Da an kyale ka da ka je ka nemo abincin kanka da iyalinka, amma sai aka ɗauke ma lokaci awa biyar, awa shida, awa bakwai ko sama da haka. Nan gurin kai ma dole a kula da rayuwarka, yau wajen yadda za ka yi ka ciyar da iyalinka, ka ci abinci domin ka samu ƙarfin karantarwa. To wannan ita ce matsala mafi wannan zance shi ne zance mafi inganci. Ina fata an fahimta. Cikin dukkan maganganun da malamai suka yi, in kuka duba cikin tafsirin Ibn Kathir za ku gane, in kuka duba cikin tafsirin Qurtubi za ku gane, da sauran dalilai tafsirin tafsiri da suke wasa a zance karkashin wannan aya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, wato kar ku musanya ayoyina da wani dan farashi kankani na duniya, wa iyyaka fattaqun, kuma wato gare ni za ku yi bauta. Shi yasa a farkon musulunci, ko da sayyidina Abu Bakar Siddiq lokacin da aka masa mubaya'a a matsayin shi ne halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kadauke abinda zai tsaya yayi kenan, limanci na juma'a, limanci na idi, limanci na kamsu salawati, fatawa, jihadi, tura rundunar yaki zuwa gari kaza zuwa gari kaza zuwa gari kaza, kafin haka ga wurtaccen dan kasuwa ne, ana gama sai mubaya'a, sai aka ya tafi sai kasuwa, aka ce ya za ka kasuwa, ya ce wani ce da iyalin gidana. Sahabbai suka ce to ai dan ka tafi kasuwa kuma ina maganar shugabanci, wa zai wa al'ummar tunani ya tsara yadda za a gudanar da gwamnatin musulunci din. Yace ai kun san ko ni kan ba rago bane ba, ina da kasuwancin da ya ishe ni in ciyar da gidana da komai da komai. Sai aka tattauna aka ce to a ware masa wani abu cikin dukiyar musulunci wanda zai ishe shi hidimar gidansa da na iyalinsa da yake ciyarwa, shi kuma kare zai kasuwa dan ya tsaya yayi limanci, yayi idi, yayi fatawa, yayi juma'a, yayi jihadi, yayi karantar, yayi wa'azi, yayi mirede. Sahabbai suka wannan ijma'in aka tara masa, shi kuma ya fasa zuwa kasuwa daga wannan lokaci. Ya halatta ku bai halatta ba. To haka aka yi dukkan halifofin bayan da suka tafi ba, don haka aka yi ta yi. Ina fata an fahimta. Har ma halifofin da suka so ilimi ya yaɗu a ƙasashensu yadda suka rika yi shi ne, kowane gari da yake da babban masallaci ko wani adadi na masallatai, sai su samu wani malamin hadisi ya ce je ka masallacin unguwa kaza, wani malamin Qur'ani je ka masallacin unguwa kaza, wani masalin fiqh je ka masallacin unguwa kaza. Ku je ku zauna tun daga safe har yamma, aikin ku karantar da duk wanda ya zo neman ilimi, ko kuma daga baitul malin musulunci ne za a baku abin da za ku ci ku sha ko da iyalin, da haka ilimi ya rayu. In yau ma da za a yi haka da ilimi zai rayu, ilimin addini. Amma in ba za a yi haka ba, aka kyale mu da malaman fi sabilillahi, to su ba za su mana karatun fi sabilillahi. Yau malamin fi sabilillahi ne wanda baya da salari, malamin allo ne, kowa ya haifi yara abin da ya iya haihuwar, amma shi bai iya karantarwa ba sai ya taro ya'in ya kawo wa malaci kuma ya tafi sa, mai gona ya tafi, mai kiwo ya tafi, wanda zai tafi kasuwa ya tafi, shi ko malami ya tsaya tun da safe har yamma yana karantar da su, yana karantar da su fi sabilillah. To kaga za a yi karatun fi sabilillah shine ranan da duk yayi ya ga dama yayi, ranan da ya ga dama ya ki, ko ba na fi sabilillah bane ba, malami fi sabilillah ranan da duk bai zo makaranta ba kana da hujjar ka tambaye shi fi sabilillah, in yayi lattin zuwa kana da hujjar ka tambaye shi abin fi sabilillah mai ne tambaya ta, ka kyalle ne wannan, ina ga dama yanzu, ina ga dama yanzu zuwa. In kana son malami ya zo, yadda dai za ku biya a karantar da yanku English, a karantar da su mathematics, a karantar da su physics, a karantar da su duk waye da kuke so, to shi ma malamin da zai karantar da Qur'ani, ya karantar da hadisi, sai ku bashi albashi, ku sa masa albashi da zai wadatar da shi ya zauna ya karantar da yanku cikin mutunci. Ai karatu baya yin kima in ya kasance rigar dalibi ta fita malami kyau, ba zai yi kima ba. Dan wannan da rigarsa ta fita malaminsa kyau, zai fatan ya zama malaminsa? Ba zai taɓa fatan ya zama malaminsa ba, dan ya ga malaminsa a kaskanci. To yadda mutanenmu suke kenan, ba su kimanta ilimi, sai su ɗauka cewa ai idan ka riga ka haifuɗa, kana da ƴaƴa, kana da dukiya, kana da menene, sai ka je cikin gari ka samo wani aran ma, sai ka bashi, ko ka sai masa kike ya rinka zuwa yana karantar da ƴaƴanka a JRA. Ya zo ya zauna ba wani Allah yana jiran su, bai sai wa yaran tsawa su fito ba. Yara sun zo kana karantar da su alhakuma ta kasu, suna jifin ka da waina kwai ko dan kanin turawa, dan girman Allah ina za a yi abin kirki? Ba za a yi abin kirki ba, wallahi ba za a yi karatu da irin wannan tsari. Idan za mu yi tsari, sai mu yi tsarin da ya'yanmu za su yi karatu. Kullum abin da nake cewa tsarin tarbiyya yana da kyau ya kasance mutane guda biyar a unguwa ko su bakwai su haɗu su gina aji ɗaya, sai su samu malami, sai wannan ya turo ɗansa, wannan ya turo ɗansa, malamin ya zo ya samu yaran a aji, kowane yaro naje, amma idan yaro a garejin gidansa tana karantar da shi, babu yadda za a yi rashin kunya ka dake shi, idan da ka dake shi ya ƙara mahaifinsa za ta leƙo malami yayi. To a ce a rinka binsa hankali, yaro ba lallashinsa ake ba, ko malam bai sai ce ba haka ba ne. To kaga anan gurin ka rusa tarbiyyar ɗanka tun daga nan gurin. Amma ka kyale shi ya je makaranta, ya gamu da waɗanda suka fi ƙarfin shi su ci zalunsa, su ma in ya fi ƙarfin waɗansu ya ranko shi su ci zalunsu, da haka ake koyon rayuwa. Ko ba haka ba. Amma idan ya zauna a gida daga shi sai mahaifiyarsa, da an ɗan taɓa shi ya ƙara mahaifiyarsa ta leƙo, ba za a iya zama mutum jarumi watan wata rana. Ana nan sai ka zo ka mutu ka bar shi kafin ya zama mutum, sai kuma ka je hushi cikin society sai ya rasa yadda zai yi. Saboda bai saba ba. Ba kone shi a GRA ya taso. Da safe ne za a tura direba ya je ya kai shi makaranta ta kuɗi, daga can wurin direba ya ɗauko shi bai san kowa ba akan titi, daga nan sai gida, ana zuwa an buɗe gida mai katuwar katanga ga karnuka, an rufe direban ya shiga mota ta shiga yara na waje kuma talakawa suna waje, bai san me ake ciki ba. Duk ranar da ya shigo cikin talakawa sai ya koyi rayuwa daga nan. Amma ka kyale shi ya makaranta da su ya ta kuɗi shi ma. Ko da makarantar ta kace ka yi ta daga waje wadda ba ta cikin gidanka, sai ka kira ƴaƴan talaka da ƴaƴan makwata da ƴaƴan waye ka biya malamin, sai ka samu lada mai yawa. Inda za a baka ladan karantar da ɗanka, yanzu karantar da ƴaƴan unguwa gaba ɗaya. Kuma ɗanka ɗin sai ya saba a ci zalin shi, ya ci zalin wani, a taka shi ya taka, ya yi gumurzu da rayuwa. Sai ya tun. Amma idan ba haka ba sai ya tashi wai alan kosa da Bahaushe ke cewa an ce alan kosa ga ƙwai, ya ce a dafe a ɓare, wato dan ragwanci kenan. To Allah fahimtar da mu. Kuma yanzu abinda sa gobe karatun Allah ya lalace shi ne saboda wato ba a yin karatu irin nada, saboda malaman ba a ba su wata kima. Wani malami ne cikin makarantar Allah da yake da albashi ko da allowance a local government ko a state government. Duk budget da za a yi na ministry of education bai shafi malamin Allah ba, dan shi abinda yake ba education ba ne. Ko kuma mu musulmi ne. Duk budget ɗin da za a yi ko a local government ko a state ko abin nan bai shafi makarantun islamiyya nawa ba da ake karantar da bari wa biba ko larabiyatu jadida fi najeriya ko fiqhu ko arba'un hadith, dan wannan baya cikin ma'anar education a wurin su, wai ba mu musulmi ne ba. To alhamdulillah an fara samun waɗansu jihohin da waɗansu ƙananan hukumomin sama-sama da yana an fara yi, wannan fatan mu ubangiji ta Allah ya karfafe su a fahimci wannan. Amma wallahi duk yadda za mu yi zurfi cikin ilimin boko, in babu tarbiyyar addini ba za mu ci nasara ba. Ba za mu taɓa cin nasara ba. Yanzu abin da ya kai Amerika kololuwa kenan, sannan ya raka ta da ƙasa. Amerika bayan ta kai kololuwa, ta kai kimma ta technology a duniya da cigaban da komai da fasaha da komai, yanzu ta dawo babu ƙasar da take fama da taɓarɓarewar tarbiyya da rashin mutunci da rashin kunya irin ta. Duk mace uku da za ka gani, mace huɗu da za ka gani akan titi, biyu daga cikinsu an taɓe musu fyaɗe. Wannan fa da kansu suka rubuta wannan report ne. A makarantu kuwa daga shan kwaya sai fyaɗe, sai harbe-harbe, sai rashin kunya, sai rashin mutunci. Saboda ilimi ake karantarwa tsantsa ba tare da tarbiyyar addini ba. Babu qala Allahu babu qala Rasulullahi. Wai kuma an ci gaba kenan. To sai an yi nisa sai a gashi ci gaban mai haƙari da aka yi. Yana ta ƙara yin zurfi ƙasa yana cewa ya ci gaba. To sai yanzu ne suka fara cewa ya kamata a gyara tarbiyya, ilimi kaɗai ba tarbiyya ba zai yi ba. Hadara ɗinmu, civilization ɗinmu, matuƙar babu addini a cikinsa, to ba zai gyaru ba. Yanda kan suke cewa haka, har aka ce ya kamata a rabe makarantu na maza daban na mata daban, a daina haɗa baligai maza da mata a makaranta ɗaya. Bush ɗin nan da ya fi kowa rashin mutunci yau a duniya, shi ne fiye zai ware kuɗi dukkan wata makaranta ko wani state ɗin da suka yi da a policy na education ɗinsu za su ware tsakanin maza da mata, za a ƙara musu kuɗi a budget ɗin iliminsu. In dai za su ware makarantun maza daban, makarantun mata daban. Daidai lokacin da mu yanzu a nan gurin, ƴan kanzaginsu a cikin gida suke ganin hakan ƙauyenci ne ko ci baya ne. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyyaka fattaqun. Kada ku sanya ayoyina da ɗan farashi kankani, wa iyyaka fattaqun, gare ni ne kaɗai ku ji tsorona. Wala talbisul haqqa bil batili, kada ku cuɗanya ƙarya da gaskiya. Wa taktumul haqqa, kada ku ɓoye gaskiya ɗin. Wa taktumul haqqa ai wala taktumul haqqa, kada ku ɓoye gaskiya. Wa antum ta'lamuna alhalin, kuna cikin sani. Ahlul kitab ake watsawa kar su cakuɗa ƙarya da gaskiya, domin cikin littafinsu akwai wani bangare na gaskiya, sannan akwai ƙarya da yawa da suka cakuɗa. Sai Allah ke musu tsawa, hakan bai dace ba. Ku faɗi gaskiya kaɗai, kar ku garwaya ta da ƙarya. Kar kuma ku ɓoye gaskiya. Wa antum ta'lamuna alhali, kuna cikin sani.
Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in. Ata'muruna an بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
وبنجي تشي وأقيموا الصلاة كتير دسلا وآتوا الزكاة كم كباية الزكاة واركعوا مع الراكعين كوي ركوعي تالد ما سركوعي إمام القرطبي يتي مع تقتضى الجمعية وتتنى نون تالتك بزونا وتو wannan aya ce da malamai ke kafa hujja da ita wajen wajibcin sallar jami'i dan Allah ce warka'u ma'ar raki ku yi ruku'i tare da masu ruku'i mas'ala ce dai da aka yi sabani wadansu malamai suna ganin sunna ce mu'akkada wadansu malamai suna ganin mustahabbi ne wadansu malamai suna ganin wajibi ce zance mafi inganci sallar jami'i wajibi ce don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Muslim saura qiris wata rana in umarci ayi kiran sallah in sa a yi ikama in umarci wani ya wuce gaba ya limanci ne kuma in fita daga masallaci in bi gidajen waɗanda ba sa halartar jam'i in ƙona gidajen tare da abin da ke ciki yace abin da ya hana ne yin haka kawai dukiya da kuma mata da yara ƙanana tunda su ba zai ba wajibi bane su je jam'i ba dan haka ba da wata rana haka zan yi in sa wani ya limanci ne in ƙona gidajen mutanen da ba sa halartar jam'i to da Allah manzon Allah zai gorace ya ƙona gidan mutane kawai dan sun bar mustahabi asa yin sun bar wajibi da haka lallai sallar jam'i wajibi ce bisa ga zance mafi inganci gashi Allah ce warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'i tare da masu ruku'i a ta'muruna an-nasa bil birr shi yanzu ku rinka umartan mutane da kyakkyawan al'amari wa tansawna anfusakum ku kuma ku mance da kawunanku ko ku kyale kawunanku domin an-nisyan yana zuwa da ma'anar mantuwa yana zuwa da ma'anar at-tark barin wani abu an gane ku wa antum tatluna al-kitab al-haliku kuna karanta littafin Allah afala ta'qilun shin ba za ku hankalci cewa abin nan da kuke yi wato ba daidai bane wasta'inu bis sabri was sala ku nemi agajin Allah wajen yin hakuri wajen sallah wato ku nemi taimako wajen cimma bukatunku na duniya taimakon da za ku nema guzurinku wajen cimma bukatunku shine al'amura guda biyu abu na farko hakuri abu na biyu sallah an gane ku waɗannan sukan taimaka mutum wajen cin nasarar sa wajen abin da ya sa gaba a duniya wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in wa innaha lallai ita sallah lakabiratun tana da girma tana da nauyi illa alal khashi'in sai masu tsoron Allah ne kadai ba sa jin nauyin ta alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sune wadanda yadhunnuna suke da yaqini suke da tabbas annahum mulaqu rabbihim cewa su za su hadu da ubangijin su wa annahum ilayhi raji'un kuma lallai su zuwa gare shi za su koma a ranar tashin kiyama to waɗannan irinsu ne ba sa ganin sallah wata abace mai nauyi a gare su daga cikin hadisin da ake kafa hujja da shi wajen halartar sallar jami'i akwai hadisin bukahun da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya bashi izini ya zauna a gida kar ya zo jami'i saboda dalilansa dalili na farko gashi makahuni na biyu baya da dan jagora dalili na uku ga nisa tsakanin shi da masallaci sannan dalili na hudu akwai kwazazzabo hanyar ba ta da kyau tsakanin gidansa zuwa masallaci manzon Allah ce je ka an yafe maka ba sai ka zo jami'i ba har ya tashi ya fita sai manzon Allah ya kirawo shi yace idan ladan yayi kiran sallah a gidanka kana ji yace ina ji sai manzon Allah ya ce to in ka ji kiran sallah kan dole ka zo ka ga nufin makafi ne amma manzon Allah ya ce lalle ne sai ka zo tare da cewa makafi a wani wurin ana yafe musu a wajen babu jihadi babu su laysa alal a'ma harjun wala alal a'ridi harjun wala alal maridi amma a sallan jami'i aka ce in dai yana gidan da ba da masallaci da yawa ta yadda inda liman zai kiran sallah a masallaci zaka je a gidanka to dole sai ka to kiran sallan da yake wajabta maka halartar jami'i a masallaci shine kiran sallan da aka yi shi ba tare da na'ura ta dauka sauti ba tare da speaker ko amplifier ba inda liman zai zo ya kiran sallah a nan gurin kuma ladan kai kiran sallah ladan da yake da sauti na kiran sallah din ta yadda ko zaka ji daga gidanka to ya zama wajibi ka zo wannan sallah ba a yafewa mutum jami'i sai in ana ruwan sama in ana ruwan sama ba dole bane mutum ya je jami'i an gane ko ko kuma ya kasance wato rashin lafiya ko wani dalili daban, ko mata wanda su ba wajibi bane zuwa jami'i, ko yara kanana wanda ba baligai ba su ma ba wajibi bane ba, in sun je suna da falala yara kanana amma ba wajibi bane a kansu. To da haka dai lallai ne sallar jami'i wajibi ce, jama'a addini suka ci da sallar jami'i. Warka Umar Raki'i ne kenan. Ayata tamuruna an-nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, tana daga cikin ayoyin da suke nuna zargi ga dukkan mutumin da zai cewa mutane ku yi aikin kirki alhalin shi baya aikin kirki, ku daina aikin barna alhalin shi baya daina aikin barna. Har ɗaya daga cikin sahabbai yace ayoyin nan guda uku ne suka hana ni yi wa mutane wa'azi ko faɗakar. Aya ta farko atamuruna an-nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. آية تبيو يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وتؤلى نسوى يا وطن لسك الإيماني دم يكون جفتا أبين دباكو أي كتاوا يا إسبب بان أبين كياما أو رن الله كلن كفتا أبين دكوباكو أي كتاشي. آية أكو سينا أبين دأنب زعيب يفتنا متنسى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Yace ba na so in saba muku in je in yi abin da ku na hana ku yi. Yace to tunda ban kika sharadan waɗannan ayoyi guda uku ba, ina ne ina fadakar da wani, ina ne ina yawa wani wa'azi. To abin tabbai a nan wurin shin ya halatta mutumin da yake sabo ya wa'azi? Domin in yaje yayi za a ce atamuruna an-nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wanda suka ce bai halatta ba kaɗan ne daga cikin malamai, waɗanda suka ce ya halatta suna da yawa. Babban dai abin da ake lura, wanda yace bai halatta ba, to abin da yake nufi a duniya gaba ɗaya ba mai wa'azi bayan annabi, dan ba mu asuban alkhairi tattare da shi sama da ayyukan barna. A samu mutum ya kauce wa kaba'ira, laifin da suke akwai haddi a kansu, laifin da yake akwai jefewa ko akwai kaza ko akwai kitsa a kansu. A samu mutum wato ainihin kashi 80 zuwa 80 da gar cikin 100 ɗinsa mutumin kirki ne, dan an samu cikas 10 ko 15 wannan ba ya hana shi shiga aljanna. Ina fata an fahimta. Amma ka ce sai ka samu wani wanda baya laifi a sararin duniyar nan babu shi, amma so ake a samu wanda yafi sauran mutanen kirki. Idan an kwatanta shi da mutane 100 da yake wa wa'azi, lalle mutum 70 daga cikin su ko 80 ko 90 ya fi su kirki, kila a samu 10 sun fi su kirki. To wannan mai wa'azi ya kamata su kuma ya kokari kenan. فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكلام فلاح. اما kar mutun ya kafa hujja da cewa to ai ba wanda baya sako shikenan, ko mutun yaje ya zakiya wannan sako ya zakiya wancan sako ya zakiya wancan sako, wannan zai sa wa'azin sa ba zai tasiri ba, fadakar wasa ba za ta yi amfani ba. Kuma abin da yake fada sai zanto wabalun alaihi yawmal qiyama, sai zanto babbar azaba ce akan sarantar tafi kiyama. Tunda da hadisi ya tabbata cewa za a dauki wani mutun ai jifa da shi cikin wuta, fatan dalu aqtabu batnihi, kayan cikin sa su fito waje. Fayaduru biha kama yaduru al-himaru birraha, yarika kewayawa kawan cikin suna kasa, irin yadda wato jaki ke kewayawa da dutse ko itacen da aka daura masa wajen markaɗa wani abu. Yan wutarsa ta rugare shi ce haba bawan Allah a gidan duniya ba kake samun barka za ba, me kaza ba, yace wallahi ni ne, amma duk abin da kuka ji yana cewa ku yi din nan ni ba na yi, abin da duk kuka ina hana ku to ni kuma ina yin sa, abin da zai faɗa musu kenan. To kaga wannan babban wa'idi ne. Sannan Manzo Allah (SAW) ya bayyana cikin hadisi farkon waɗanda wuta za ta fara konuwa da su ranar tashin kiyama mutum uku ne. Mutum na farko da za a kawo cikin waɗannan mutane guda uku mutumin da ya karanci Al-Qur'ani, ya karanci hadisan Manzon Allah (SAW), ya karantar da mutane, jama'a sun karu da shi. Ubangiji ta'ala ya tambaye shi dan wa ka karantar, yace ya Ubangiji dan kai, Allah ce ƙarya kake, ka karantar ne dan a ce wane ya iya, wane gwani ne, wane shine faril bahari, wane shine wahidu asri, ya zama shi kadai ne ba irin sa, wannan ita ce manufarka a zuciya. So kake ka samu girma, so kake ka samu ɗaukaka da matsayi, kuma an riga an faɗa tun a duniya, dan haka zo ka shiga wuta ita ce makomarka. Mutum na biyu mai dukiya da ya ciyar da dukiyarsa wajen ayyuka na addini, gina masallaci, gina makarantu, taimakon marayu, ciyar da masiginai da sauran ayyuka na alkhairi, Ubangiji ta'ala zai tambaye shi dan wa kai, yace ya Allah na yi ne dan kai, Allah ce ƙarya kake, kayi ne dan a faɗa, kuma an faɗa tun a duniya ɗin, saboda haka zo wuta ita ce makomarka. mutum na uku shine jarumi da ya fito wajen yaki, ana ganin shi jarumi ya kashe arna da yawa, ya nuna jarunta, ya nuna sadaukantaka. Ubangiji ta'ala zai tambaye shi dan wa kai, yace dan kai, Allah ce ƙarya take, kai haka ne liyuqalu shuja'a, dan a ce wani jarumi ne, wani bar daidai, kuma an riga an faɗa, dan haka wuta ita ce makomarka. Wannan sune farkon mutane guda uku da wuta za ta fara konuwar su. Da haka abinda ya zama wajibi ga dukkan mutumin da Allah ya ɗorawa nauyin karantar da jama'a, yayi iyakacin kokarinsa, yayi yaki da zuciyarsa, yayi yaki da shaitan wajen karye wani abu dan neman girma, karye wani abu dan a ci. In ka yi abinka dan Allah, ba dan a faɗa ba, mutane suka faɗa, wannan baya kawo maka cikaso wajen ladanka. Ya zama lisanin sirrin fil akhirin, da annabi Ibrahim ya roƙa, waje alli lisanin sirrin fil akhirin, wato mutane su rinka yabon ka da kalmomi na gari, dan wannan ya zanto shaida kan cewa mutum kirki ne, amma kar wannan ya zanto ita ce munafarka. Kai dan a ce kai ne kaza, ko kai ne shugaba kaza, ko kai ne mai kaza, dukkan wanda ya dan wannan to ya tabbatar ya rushe ladansa, ya yi iyakacin kokarinsa, ya yi yaki da zuciyarsa. Wannan mutum ba zai iya ba rana ɗaya tsakaninsa da shaidan, wata rana ya ci nasara akan shaidan, wata rana shaidan ya ci nasara akan sa. Ba wani mumuni da zai ce gaba ɗaya ya ci nasara akan shaidan, ya gama gaba ɗaya. Alharbu sijalun bainaka wa baina shaitan wa tilkal ayyamu yudawiluha baina an-nas, wata rana ka murƙushe shi, wata rana ya murƙushe ka, amma da haka da haka har ka samu ka ci ƙarfinsa, har ka samu ka ci lakonsa. Imam Ahmad bin Hanbal yana cikin cuta ta ajali, shaidan ya zo a siffar ɗan adam a kan katanga, ya leƙo yake ce masa, laqad najawta minni ya ibn Hanbal, najawta minni ya ibn Hanbal, ka gudu ka tsere min, ban samu daman halakar da kai ba. Ibn Hanbal ko da cewa har yanzu mun tsere maka, majiyata ne suka rinka jin yana cewa har yanzu, amma ba su ga shaidan lokacin da yake masa wannan magana. To kaga wato masu kyakkyawar zuciya, saboda babu abinda shaidan ke so ya ga ya lalata mutumin da yake karantar da al'umma, domin idan ya rusa ka, ba kai kaɗai za ka rushe ba, sai dubban jama'a sun rushe tare da kai, kamar yadda in ka gyaru sai dubban jama'a sun gyaru tare da kai. Don haka in dai mutane suna sauraron ka tun daga biyar har zuwa goma har ɗari, ka tabbatar waɗannan mutanen amana kai Allah danka a hannunka, na duk abin da za ka faɗa kar ka fita san zuciyarka, ka faɗa abin da shine ƙarshen abin da bincikenka na ilimi ya kai gare shi, kuma a tsakaninka da Allah shi kake fatan a tashe ka gaban Allah ranar tashin kiyama a yi maka tambaya ka ansa. Ba wai ka faɗa don ka saɓawa wani ba, ba wai ka faɗa don ka ci mutuncin wani ba, ko don ka gaskantar da wani ba. Allah ya ga zuciyarka ka faɗa ne don addininsa ya ɗaukaka, wani ya ji haushi wannan ruwansa, wani ya ji daɗi wannan ruwansa, amma kai manufarka ya daya addinin Allah ya ɗaukaka. To sai mutum ya yi faɗa da zuciyarsa, ya samu wannan, ya murƙushe shaidan, ya murƙushe son zuciyarsa. In ba haka ba, ba abinda shaidan yake so illa ya halakar da malami mai karantar da addini, ya sa maka son zuciya. Kuma shi yasa manzon Allah ya faɗi wani hadisi mai ban mamaki, wanda Ibn Rajab Hanbali littafi guda ya akansa, da yake cewa mazi ibani ja'iani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada lalha min hubbil mar'i almala wa sharafa lidini. Manzon Allah ya ce kuraye guda biyu masu jin yunwa, waɗanda aka sake su cikin garken tumaki, ɓarnar da za su yi a wannan garken ba ta kai ɓarnar da mutum zai yi ba idan yana neman ɗaukaka, yana neman dukiya ta hanyar addini. Duk mutumin da yake son ya samu kuɗi ta hanyar addini, ya samu ɗaukaka, a ɗaukaka shi a ce kai ne shugaba wani, kai ne wani ta hanyar addini, ɓarnar da yake yi cikin addinin ta fi ɓarnar da koraye mai mutum suke in an sa su a garshen tumaki. Shi yasa duk matsala ɗin da ka samu cewa ana rikici tsakanin ko kungiya kaza da kungiya kaza, ko jama'a kaza da jama'a kaza, in ka samu ba laifin mabiya bane, laifin malami ne. In malami so ga dama rana kaza, idan wani abu ka dora mutane na kuskure, ka gano kuskure ne, kace jama'a yau na janye, na yi istighfari tsakanina da Allah, ba shikenan ba, mulla ta lafa. Amma mutukar mutum zai kafe akan wannan, to dole ko mabiyansa su bi shi akan wannan, kuma ai ta yin barna, kuma duk kai ne ka zanto sanadiyar su. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم الظن ايدك انت تابعي امام مجاهد يتي بمعنى اليقين دكان ظني بمعنى اليقين malami suka mai masa da martani cewa a da ya ce mafi yarin jayan zanni cikin alqur'ani bima'na al-yaqin da yafi haka ne domin da yawa daga cikin zanni a cikin alqur'ani yazo bima'na al-yaqin alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim inni dhanantu anni mulaqan hisabiyah وراء المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وانا دكش ظني بمعنى al-yaqin amma zanni yana zuwa ga ma'anar shakk in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhsun kaga adh-dhann anan ba wai al-yaqin bane ba suke ji ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima kaga adh-dhann anan bi ma'ana ash-shakk ba wai dukkan zanni bane ba wannan laki amma anan alladhina yadhunnuna wato bi ma'anar yaqin kenan الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الله جميل
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
التي يا بني إسرائيل يا كوزرني يرجدن يا أقوب اذكروا نعمتي التي أنأمت عليكم كتن نعمة ودى نيموك إتا وأني فضلتكم على العالمين كما كتن سيواني نافي في تاكو أكمتنا زامنين ta yadda aka zaɓi annabawa a cikinsu aka zaɓi manyan masu mulki cikinsu kamar yadda muka karanta ɗazu wattaku yawman ku ji tsoron wani yini da ke tafi la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanda wata rai ba ta wadatar da wata rai wani abu yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah wala yuqbalu minha shafa'a ba za a karɓi ceto ba daga wata rai wala yu'khadhu minha adalun ba za a karɓi fansa ba daga wata rai a ce ga wani abu da za ka bayar na dukiya don a fanshe ka daga azaba ko a ce ga wani da zai ceci wata rai wala hum yunsarun kuma ba za a taimake su da komai ba a ranar tashin kiyama wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da mu'tazilawa masu inkarin ceto suka makalkalewa wajen cewa babu wani ceto a ranar tashin kiyama dan Allah ya ce wala yuqbalu minha shafa'a wala yuqadu minha adlun wala hum yunsarun to amma gaskiyar al'amari shine maganar ceto a cikin alqur'ani ta zo da salo biyu salo na farko kore ceto kamar nan ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون صلوا النبي ثبتت دسيتو اما تعرف شروطنا كما ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون تولنا ايه ثبتت دسيتو اما تعرف شرطي شرطي نفركو با وانا من سيتو دسيتو سن الله يباس اذنه شرطي نبي با وانا ذا اتيتو سي وانا الله يرتد Allah ko yana yarda da mutum ne in mutum ya mutu da tauhidi dukkan mutumin da ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida amma mutumin da yake mummuni ne mai sako ayyuka na sako sun wajabtar masa shiga aljanna dan a masa azaba to irin wannan shiga wuta kai dan a masa azaba da wuta to irin wannan ne ce tan masu ci toke amfanin sa an gane ku da haka maganar ceto ko dai a ce an kore shi to wannan ana magana ga dukkan wanda ya mutu ba tare da imani ba wannan la yaqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun ko a ce an tabbatar da shi wannan ana magana ga mummuni da ya mutu yana da ayyukan sako waɗanda sa iya sa ya shiga wuta ai masa azaba to wannan sai ya samu idan Allah ya yi izini ga masu ceto a cece shi ko in Allah ya yarda da shi cewa shi mai tauhidi ne kuma a cece shi wannan ya tabbata cikin hadisai ingantattu da aka kore ceto gaba daya wannan bid'a ce wanda mu'tazilawa suka fara kawo ta a duniya sai Allah ya ce
wa inna najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhbihuna abna'akum يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
وإذ نجيناكم تنام كتنا من الملوك سندمك تامر دكوم من آل فرعون دك فرعون ذريته إذا أنت آل فلان أنا نكون هو وذريته ولقد جاء آل فرعون النذر wato masu gargadi sun zo wa Fir'auna da mutanansa, ba za ka ce iyalan gidansa kadai ba, a shi da mutanen gidansa. Domin in an ambaci shi kadai ba lallai ne iyalan gidansa su shiga ciki ba, amma in an ambaci iyalan gidansa to lallai zai shiga ciki. Wa iznat jaynakum min ali fir'aun, kutuna lokacin da muka tsamar da ku daga Fir'auna da iyalan gidansa, yasumunakum su'al azab, wanda suke dandana muku munin azaba, yuzabbihuna abna'akum, suna yayyanka ƴaƴanku mazaje, wa yaftahuna nisa'akum, kuma suna kyale ƴaƴa mata da rai su mai sai su bayi. Wa fi zalikum, lalle a cikin hakan da aka yi muku bala'un, akwai jarraba daga wajen Ubangiji, azimun, wanda take mai girma, bala'un min rabbikum, wata jarraba daga wajen Ubangiji azimun mai girma. Lafazin zalikum ko dai ya koma zuwa ga al-inja wa izna zainakum at-tanjiya kenan, wato tsamarwar da Allah ya muku bala'i ce mai girma, sai zanto kyakkyawan bala'i kenan. Ko kuma zalikum ya koma zuwa ga yasumunakum su'al adab yuzabbihuna abna'akum, sai zanto al-azab kenan, bala'un, wato jarraba ce mai girma, wato wadda Allah ya jarrabe ku da ita, azimin wanda take mai girma. Domin al-bala yana zuwa da ma'anar kyakkyawa, yana zuwa da ma'anar mummuna. Wa balanahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Da haka sai zanto zalikum dinnan zai iya koma zuwa ga at-tanjiya, zai iya koma zuwa ga wato ainihin yasumunakum su'al azab. Wa idh faraqna bikum al-bahra, tuna lokacin da muka rage teku saboda ku, faraqana muka raba teku gida biyu, bikum asanadiyyat al-bahra kenan teku, fa anjaynakum, muka tsayar da ku, wa aghraqna ala fir'aun, muka halakar da zuriyar gidan fir'auna, wa antum tanzuruna, ku kuna gani. Wannan ana magana da yahudawan da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam, ba dan kome ba, saboda ni'imar da aka yi wa kakanninsu na lokacin annabi Musa, su ma ni'ima ce a gare su. Domin da an halakar da kakanninsu, to da su ba a zo ma har aka haife su ba, amma tsamar da kakanninsu kamar tsamar da su ne. Shi yasa sai Allah ke cewa muka yi muku, bayan ko su wanda Qur'ani ke yawa magana yanzu ba su aka yi wa abin ba, ana maganan ga waɗanda suka yi zamani da annabi Musa alaihi salam. Wancan abu da Fir'auna ya musu na yanka ƴaƴa mazaje da ƙyale ƴaƴa mata, sanadiyar yin hakan, wato bayanai sun zo daban-daban da malaman tafsir suke kawowa. Waɗansu malamai suka ce Fir'auna ya yi haka ne lokacin da ya ga banu Isra'ilawa suna ƙaruwa, sai ji tsoron population ɗinsu zai yi yawa. Idan ko har suka yi yawa, to wata rana za su sa rai dangane da mulkin ƙasar Misra, bayan ko da su ƴan tsirarru ne, to yaya za a ɗan sassabe su a kashe wani adadi daga cikinsu? Shi ne aka rinka kashe ƴaƴa maza, mata kuma ana mayar da su bayi ko yangi, kaga kenan ba za a samu haihuwa da cigaban al'umma ba, dan a rage population ɗinsu, dan saboda sun zo Misra suna ƴan tsirarru. Domin tarihin zuwa banu Isra'ilawa Misra shine lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya zo, bayan ya zo ya samu mulki a garin, daga ƙarshe iyayensa kuma suka zo, suka hijira suka zauna. To daga nan banu Isra'ilawa suka rinka girma ƙarƙashin Fir'aunan wancan zamani, ya ba su kariya. Amma bayan shuɗewar annabi Yusuf alaihi salam, bayan shuɗewar wannan sarki na Misra da ya baiwa annabi Yusuf shugabanci, ko kuma ya ba shi minista na masana'antu da albarkatun ƙasa, bayan shuɗewarsa, to sai ya kasance kuma suna samun matsatsi da kuntatawa har zuwa lokacin da wannan Fir'aunan annabi Musa ya zo, wanda shi ne ya rinka ƙoƙarin ya zai ya rage population ɗinsu, ya zai ya rage yawansu, don kar su yi ƙarfi wata rana su sa mulki, su sa rai a cikin harkar mulki. Haka waɗansu malaman tafsiri suka faɗa. Waɗansu malaman suka ce a'a, mafarki ne ya yi, wata wuta ta taso daga gidan daga banu Kana'an a Baitul Maqdis, da wutar ta taso sai ta zo ta tattara cikin garin Misra, babu gidan wani ba kibɗe, kibɗawa face sai da wannan wuta ta shiga ciki. Kibɗawa su ne asalin mutanen mazauna Misra, wanda su banu Kana'an ta annabi Yusuf zuwa suka yi, kamar baki ne a garin kenan. To saboda haka sai masu fasarar mafarki suka ce da shi, wannan na nuna waɗannan tsirarin banu Kana'an da suka zauna, banu Isra'ilawa da suka zauna wurin, da suka taso daga banu Kana'an, su ne wanda za su zanto sanadiyar gusurwar mulkin ka. To wannan ta sa sai rinka yanka ƴaƴa maza, yana kyale maza, ko dai wacce riwayar ko wannan riwayar, dukkansu dai riwayat ne na banu Isra'il, wanda ba a samu nassi da ya karyata su ba cikin Alkur'ani. Kamar yadda muka sha faɗa, ruwayoyi na banu Isra'il kashi uku ne, ko wanda ya tabbata gaskiyarsu saboda dacewarsu da Qur'ani da hadisi, kaga dole ne a bi. Ko waɗanda ya tabbata ƙaryarsu don saɓawa su da Qur'ani da hadisi, kaga wannan dole ne a ƙaryata. Ko waɗanda ba a samu abin da yake gaskata su ko ya ƙaryata su, to irin wannan ne ya gaskata su ko ya ƙaryata su, to irin wannan ne manzo Allah ke cewa la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna. An gane ku? Wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim wa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Sai abu na ƙarshe.
وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
وإذ وعدنا موسى كنتنا لوك سندمك الكولي بأنه موسى عليه السلام 40 ليلة سوان دلي 40 كوكم كوانكي 40 أزمي ثم اتخذتم العجل من بعده sannan sai kuka riki dan mariki bayan tafiyar sa wa antum zalimuna kuna masu zaluntar kawunan ku wato Allah madaukakin sarki ya alƙawari da annabi Musa alaihi salam bayan shudewar kwana 30 zai zo yayi munajati da Allah da haka aka umarce shi da yin azumi a lokaci na karshe ko kwanakin karshe na azumin sa sai ya bakin sa na wari sai ya kokari ya gusar da dattin bakin sa dan kare shi wajen munajati da Allah kuma bakin sa na wari kawar da wannan datti da yayi sai ubangiji ta'ala ya ce ya ƙara waɗansu kwana 10 har sai ya dawo yadda yake kafin ya samu munajati da ubangiji domin la qulufu fa min sa'ibi athyabi illa allahi min rihil misk shine Allah madaukakin sarki ya bayani ta cikin suratul a'raf da kwanaki 30 ne sai aka cika suka zama 40 fa tamma miqatu rabbihi 40 layla anan gudu sai aka ambaci 40 din adin gule wa yazwa azna musa 40 layla bayan annabi musa ya tafi sai ya halifantar da samiri dan ya shugabanci mutanen sa samiri kuma halakacce ne dan haka sai halakar da su ya kirkiro musu bautar dan marki shine Allah ce summa takhattum al-idl min ba'di wa antum zalimuna kuna masu zaluntar kawunan ku summa afuna ankum sannan daga baya muka yi muku afwa min ba'di zalika bayan wancan abu da kuka yi na rikar dan marki la'allakum tashkurun mun yi muku afwa din da langume dan ku godiya ga Allah ku dawo kan tafarkin gaskiya wa iz ataina musa al-kitaba wal furqan kuma ku tuna yadda muka biyo annabi musa alaihi salam al-kitab littafi wal furqan muka bashi furqani to alkitab din shine alfurqan alfurqan shine alkitab sai dai wani ya iya cewa ai wannan ya saba wa ka'ida ta atafi domin al-atafu yaktadul mughayara domin labda an tatahaqqaqal mughayaratu bainal ma'tuf wal ma'tuf alayhi in an ce kaza da kaza to kaza din nabi ba shine kaza na farko bakin alkitab daban kenan alfurqan daban atina musul kitab wal furqan la'allakum tahtadun sai masana harshen larabci suka ce eh المغايرة قد تكون في الذوات وقد تكون في الأوصاف أبو الدايا إذا تعدد صفاته جاز أطف بعضها على البعض الآخر أبو قدادي إن ياسم صفو بيبيكو أكو يا هلتك أنبش صفوفين كمركو النزاتي نمي دمان كان سبايمكو صفوفين النزاتي الكتاب سيني الفرقان أنسى مسا سناء الكتاب وكتبنا له في الأواه من كل شيء موقوصا وتفصل لكل شيء مكتوب لي أما الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل dan yana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kamar yadda Allah ya ce wa laqad atayna Musa wa Harun al-Furqana wa diya'an wa dhikran lil-muttaqin kan ma sai aka ambata abu guda uku an gane ko al-Furqan sannan ad-diya' sannan adh-dhikr lil-muttaqin bayan ko duk abu ɗaya ne shine at-Taurat wa idza atayna Musa al-kitaba wal-Furqana kutuna lokacin da muka bayar annabi Musa alaihi salam al-kitab shine littafi al-Furqan littafin da ke rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya la'allakum tahtadun domin ku samu shiriwa ku samu kimtsuwa kar ku rayu cikin dimuwa abinda muka faɗa ya zama dare Allah shi ba mulada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya